Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Alhamis 27 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Wani gungun sojoji sun yi ikirarin hamɓarar da shugaban ƙasar Nijar Bazoum Muhammad daga kan mulki a wata sanarwa a gidan talabijin na ƙasar. Amurka da shugabannin ƙasashen Afirka da ma sauran sassan duniya na ci gaba da yin Allah wadai da juyin mulki a Nijar tare da kira a gaggauta sakin Bazoum. Hare-haren bama-bamai da Rasha ke kaiwa na ci gaba da wargaza wuraren tarihi da al'adu na Ukraine da kuma kayan hatsi da ke jigilarsu zuwa ƙasashe masu fama da talauci.
To kamar yadda kuka ji a kanan labarai a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ta tabbata sojoji a jamhuriyar Nijar sun hamɓarar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a jiya Laraba sakamakon mawuyacin halin da suka ce an shiga a ƙasar.
Sojojin waɗanda suka kira kansu mambobin kwamitin tsirar da ƙasa sun ce sun yi kifar da gwamnatin Nijar a jiya Laraba 26 ga watan Yuli.
Sannan za mu waiwaya baya, ku ji wata hira da shugaban sashen Hausa na Muryar Amurka Aliyu Mustapha ya yi da Muhammad Bazoum a game da batun juyin mulki.
Ka san akwai mutanen da har yanzu su ba su yarda ba da demokrasiya.
A nan Nijar ne?
A nan Nijar. Tunda kwana biyu kafin haukar da mulki, ga lura kai ma da kanka da akwai wanda suka yi yunƙuri su hana ni hau mulki.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Har yanzu dai a game da batun, za ku ji tattaunawar da Muryar Amurka ta yi da mai sharhi kan lamarin siyasa Farfesa Bubana Maiwa akan ko wane ne Muhammad Bazoum. A Najeriya kuwa za ku ji cewa wani kwamitin wucin gadi na Majalisar Wakilan Ƙasar ya nada ya da wato da Majalisar Wakilan Ƙasar ya nada ya fara binciken ma'aikatu da hukumomin gwamnati da aka zarga da cin hanci da rashawa wajen daukar ma'aikata aiki. Saboda batutuwan da suka taso a baya-bayan nan, ba za mu samu damar kawo muku shirin domin iyali ba a yau. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya, tare da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wani gungun sojoji sun yi kirarin hamɓarar da shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum daga kan mulki a wata sanarwa a gidan talabijin na ƙasar a jiya Laraba. Kanal Amadu Abdulrahman, wanda aka nuna zagaye da wasu sojoji tara yana karanta sanarwar, ya ce mu dakarun tsaro mun yi matsayar kawo ƙarshen wannan mulki. Sanarwar tashi ta kuma ambaci taɓarɓarewar tsaro da rashin kyakkyawan shugabanci. Abdulrahman ya ce an dakatar da dukkan hukumomin jamhuriyar, haka kuma an rufe kan iyakokin ƙasar, yayin da kuma aka saka dokar hana fita a duk faɗin ƙasar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa sojojin sun yi gargaɗi kan shigar ƙasashen waje, kana kuma suka ce za su mutunta tare da tabbatar da tsaron lafiyar Bazoum. Shi kuma kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa babu tabbacin wurin da Bazoum yake a lokacin da ake bada sanarwar, ko kuma ko shi din yayi murabus. Sa'o'i kafin nan, jami'an rundunar tsaron shugaban ƙasa sun zagaye fadar ta shugaban ƙasa a wani al'amari da kungiyoyin nahiyar Afirka suka kira yunkurin juyin mulki akan Bazoum zababben shugaban ƙasar. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta bi sahun shugabannin ƙasashen Afirka wajen kiran da saki Muhammad Bazoum, wanda dakarun tsaronsa suke tsare da shi a fadar shugaban ƙasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a daren jiya Laraba ya yi kiran da a gaggauta sakin Muhammad Bazoum. Tun da farko sai da Blinken ya wallafa a shafinsa na Twitter da aka sabunta zuwa X cewar ya yi magana da Bazoum. Blinken ya ce Amurka tana Allah wadai da ƙoƙarin saba kundin tsarin mulkin Nijar da ƙarfin tuwo, tare kuma da tabbatar da cewa ƙawancenmu ya ta'allaka ne da cigaban mulkin demokuraɗiyya. Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan ya fitar da sanarwar da ke cewa Amurka ta damu sosai kan abin da ke faruwa a Nijar. Ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ita ma ta yi Allah wadai da abin da ke faruwa, inda ta yi kira ga masu yunkurin juyin mulkin da su gaggauta sakin shugaba Bazoum ba tare da wani sharadi ba. Sanarwar ta ECOWAS ta kuma sha alwashin hukunta waɗanda ke da hannu a yunkurin da ke barazana ga lafiyar shugaban ƙasar da iyalansa da jami'an gwamnati da ɗaukacin al'ummar ƙasar. Sauran waɗanda suka yi Allah wadai da lamarin sun haɗa da shugaban ƙungiyar ƙasashen Afirka ta AU Faki Mahamat, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, da kuma shugaban ƙasar Faransa da ta yi wa ƙasar mulkin mallaka, wacce kuma yanzu haka take da sojoji kusan 1,500 a ƙasar ta Nijar suna taimakawa gwamnati a yaƙi da ƙungiyar IS. Hare-haren bumabumai da Rasha ke kaiwa na yin ta'adi sosai a wuraren tarihi da al'adu na Ukraine, da kuma kayan hatsi da Kyiv ke jigilarsu zuwa ƙasashe masu fama da talauci. A jiya Laraba ne aka bayyana barnar wadda ta yi kamari a yayin wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ba sabon ba a kan Ukraine. A cewar hukumar kula da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO, tun lokacin da aka fara yakin a watan Fabrairun shekara ta 2022, an lalata akalla wuraren al'adun Ukraine 274, ciki har da wuraren ibada 117. Ya kamata wuraren addini su zama wuraren ibada, ba wuraren yaƙi ba, inji ni Har Sa'ad, daraktar kungiyar haɗin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jawabinta ga majalisar.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Ta tabbata sojoji sun yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar a jiya Laraba 26 ga watan Yuli, bayan da aka shafa tsawon wunin jiya cikin halin rudani, inda wasu sojoji da suka bayyana a kafar talabijin mallakar gwamnatin kasar suka ba da sanarwar kifar da shugaba Muhammad Bazoum daga karagar mulki sakamakon mawuyacin halin da suka ce an shiga a kasar. Kawo yanzu dai kwamitin sojin da ya karɓi madafin iko bai bayyana sunan mutanen da ke jagorancinsa ba. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Sojojin waɗanda suka kira kansu mambobin kwamitin tsirar da ƙasa, wato Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie CNSP a taƙaice, sun ce sun kifar da gwamnatin Nijar a jiya Laraba 26 ga watan Yuli sakamakon lura da abin da suka kira taɓarɓarewar sha'anin tsaro da mawuyacin halin rayuwa da na matsin tattalin arzikin da ake ciki a ƙasar.
Par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités du Chili.
Suna masu ba da tabbacin mutunta dukkan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta saka wa hannu, haka kuma za su kare mutunci da lafiyar hukumomin da suka hambarar daidai da ƙa'idodin 'yancin ɗan adam. Sanarwar sojojin na CNSP wacce Kanal Ahmadu Abdurrahman ya karanta ta ƙara da cewa sun rusa dukkan hukumomin da ke da alaƙa da jamhuriya ta bakwai. Sun kuma umarci sakatarorin ofisoshin ministoci su ci gaba da gudanar da lamura, yayin da suka buƙaci abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa da kada su yi shishigi a harkokin cikin gidan Nijar. Iyakokin ƙasar za su kasance rufe daga jiya Laraba sai yadda hali ya yi, sannan an kafa dokar hana fita daga ƙarfe 10 na dare zuwa 5 na safe, in ji su. Da sanyin safiyar jiya Laraba 26 ga watan Yulin 2023 ne wasu dogarawan fadar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Janar Omar Chani suka yi garkuwa da shugaba Muhammad Bazoum a gidansa, sannan suka hana ma'aikatan fadar shiga ofisoshinsu. Haka kuma aka tsaurara matakan tsaro a kewayen fadar shugaban ƙasa da na talabishin mallakar gwamnati, lamarin da ya sa zargin yunkurin juyin mulki ya ƙara ƙarfafa a wajen jama'a. Kafin bayyanar sanarwar sojojin na CNSP, jama'a sun yi zanga-zangar goyon bayan shugaba Muhammad Bazoum a biranen Yamai da Zandar da Tawa a daidai lokacin da shugabannin jam'iyyun ƙawancen MRN masu rinjaye suka fitar da sanarwa domin ƙalubalantar yunkurin kifar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Wata tawagar jami'an hukumomin Najeriya a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ECOWAS ta iso birnin Yamai a yammacin jiya, waɗanda suka yi mahaɗa da shugaban jamhuriyar Benin Patrice Talon da ake sa ran zai shigo a wannan Alhamis domin duba hanyoyin sulhu. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Muna Barma. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana yiwuwar New Zealand da sauran ƙasashe su shiga cikin yarjejeniyar tsaro ta AUKUS, haɗin gwiwar da kan iya haifar da ɓacin rai ga babbar abokiyar ciniki ta Wellington, a wato China. Kofa a buɗe take ga New Zealand da sauran abokan hulɗa su shiga kamar yadda suka ga ya dace da ci gaba, in ji Blinken, yayin da Wellington ke bada haɗin kai kan abubuwan da ba na nukiliya ba ne yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin Australia da Burtaniya da Amurka. Prime Minister New Zealand Chris Hipkins a jiya Laraba ya ce kofar New Zealand a buɗe take don tattaunawa game da yiwuwar rawar da za ta taka a AUKUS, muddin ba ta da alaƙa da samar da jiragen ruwa masu amfani da makamashin nukiliya. New Zealand ba ta da makaman nukiliya tun tsakiyar shekarun 1980. Maimakon haka, da alama jami'ai suna neman haɗin gwiwa kan fasahohin tsaro kamar na'urar sadarwa ta yanar gizo da bayanan sirri da makamantansu waɗanda suka fada ƙarƙashin yarjejeniyar ta AUKUS da ake kira gimshiƙi na biyu. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya gana da ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu a jiya Laraba. Shoigu ya kai wata ziyara da ba sabon ba a ƙasar da ke ware, inda ɓangarorin biyu suka yi alƙawarin inganta dangantakarsu, kamar yadda kafar yaɗa labaran gwamnatin ƙasar ta KCNA ta ruwaito. Rahoton ya ce Shoigu ya miƙa wa Kim wata wasiƙa daga shugaban Rasha Vladimir Putin. Kim kuma ya gode wa Putin da ya aika da tawagar soji ƙarƙashin jagorancin Shoigu, inda ya ƙara da cewa haɗuwar ta ƙara dangantakar diflomasiyya tsakaninsu.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. A yayin wata ziyara da ya kai jamhuriyar Nijar a baya, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha ya yi hira da shugaba Muhammad Bazoum a fadarsa, inda suka tattauna akan batutuwa da yawa, ciki har da yadda aka so a hana shi hawa mulki kafin ma a rantsar da shi, da kuma juyin mulkin da ake yi ko kuma aka yi a wasu ƙasashen yammacin Afirka.
Excellency, a kwanakin nan ban sani ba in tashi-tashin hankali da yunkurin juyin mulkin da aka yi a su Mali, su Guinea, su Sudan da sauransu yana da tasiri da wannan tashin hankalin da muke magana. Kana jin me yake janyo dawowar yunkurin? An nan ma Nijar kwana biyu kafin ka hau kanka ragar mulki an yi yunkuri. Shin wannan yunkurin ma na kan tukuna nan, me ra'ayinka game da shi?
Ka san akwai mutanen da har yanzu su ba su yarda ba da demokrasiyya.
A nan Nijar ɗin?
A nan Nijar. Tunda kwana biyu kafin hau kanka ragar mulki, ka lura kai ma da kanka da akwai wanda suka yi yunkuri su hana ni hau mulki.
Dan kai gaba da wannan abin ba sanin kai ne aka so ayo juyin mulki ko wanda zai fita ne Muhammadu Yusuf ne
wanda zai heta shi ya riga ya gare
ko an
shi juyin kuma ya an shi juyin mulki shi asarar ta shi kuma da abun da zai kasance ba ɗaya bane ni ina kuma abun a matsayin juyin mulkin da aka so a mini kafin ma hawo mulki
juyin siyasa ne ko na soja ne
to na soji ma baya rabuwa da siyasa ka san wannan al'amari ne da takila amma ala kulli halin to wannan abun yana bayan mu
ne
watana bakwai ina mulki kuma yan Nijar sun fara gane kowa nake kuma ko mecece niyyata
to sauran kasashen da ake wannan
abu yake faru da kuma a Guinea alal misali juyin mulki aka yi saboda wanda yake mulki shi ma ya juyi mulki gani nake babu wata mafita a Guinea in ba irin wannan juyin mulki saboda mutumin da aka zaɓa in ma mun yarda an ce zaɓen shi ne aka yi to ainihi ya shekara goma doka ta tilasta shi ya bar mulki amma ya yi zama da ƙarin makaman da ya mallaka kuma ya yi kashe-kashe mutane wannan kenan babu mamaki a ga an mishi juyin mulki shi ne ni haka nake kallo al'amari ni kuma duk wanda ya yi amfani da ƙarfi ya zamana baya da kowace shari'a dai aka mishi juyin mulki daban ne da gwamnati wanda zaɓaɓɓe ne Mali matsalar ta'addanci da gudanar da iko wanda bai dace ba su suka sanadiyar juyin mulki. Amma abinda muka so da soji sun doki mulki saboda sun ga ya zan wajibi ne su doki mulki, ko ya kamata su tsaye da lokacin na cewa a gudanar da zaɓe domin a samu mutanen da al'umma ta zaɓa su ci gaba da iko a cikin tabarfin demokrasiyya. Saɓani da wannan kagan sun so su masu tsaye a nan, wato ba za su bar mulki ba kenan, za sun ɓace mulki kuma za su riƙe shi da ƙarfi. Sudan dama da aka juya mulki waɗanda aka kada ba su saka ba, waɗanda suka zo ba su riƙe gaba ɗaya ba, sun raba shi biyu sun yi zaman gambiza kenan. Abin nasu bai tasiri ba har yau ana cikin wannan matsala.
Dole in tambaye ka wannan, tunda wanda ka gada ya sauka, mutane na ganin cewa har yanzu akwai hannun Muhammadu Isuhu cikin harkokin gwamnati, kamar yana da tasiri, yana sa abubuwa a yana ɗanaɗe da sauransu a cikin gwamnati.
Ka san makiyayenmu suna baƙin ciki da ba mu samu matsala tsakaninmu da Muhammadu Isuhu, kuma shi suke wai in suka yi wannan maganganun ko za su ɓata tsakaninmu.
Sun ce ma akwai jam'iyyar mata tarayya ta rabu gida biyu, kana riƙe da ɗaya yana riƙe da ɗaya.
Wannan duk fatar su ce suke za su gane za mu je kongres.
Amma suna nuna misalin tana da ɗansa ministan mai.
Don me haram ne ba a yana dashi? Na naɗa shi don ya ƙure ba, don yana ɗan Isufu ba.
Don gwanintarsa.
Don gwanintarsa kuma don yana ɗan Isufu. Duka wannan ba haramu ba ne, duka halal ne, kuma na yi shi ne nike da incin wannan.
Okay.
Kuma babu wanda zai hana ni in yi abin da nike gani ya dace.
Aliyu Mustapha Sokoto kenan a wata hira da ya yi da Muhammad Bazoum a baya. Har ila yau game da batun, masanin harkokin siyasa da harkokin yau da kullum Farfesa Abuba na Maiwa na Jami'ar Cheikh Anta Diop da ke kasar Senegal shi ma ya tofa albarkacin bakinsa game da juyin mulkin da aka yi a Niger a wata hira da babban editor sashen Hausa na muryar Amurka Grace Alheri Abdu.
Lalle gaskiya ne al'ummar Niger suna buƙatar shi, saboda ba a zargin shi, ko kuma in ce idan suka tsaya suka kamar kwatanta shi da shugaban kasa wanda shi ya ɗauki wurin nashi, to yanayinsu ya ɗan sauya, wato ba ya da tsananin iko kamar wanda yake gaban shi wanda ya ɗauki wurin nashi. To wannan 'yan Niger suna yaba mishi bisa ga kan haka. To amma me yasa nace saboda kuna kallo ne daga nesa, abin da yake faruwa shine cewa shi shugaba Bazoum, wato tsohon shugaban kasan, bai saka mishi ragama ba ta iko domin kawai shi ya ja iko kamar yadda ya kamata, wato ya mishi tarnaƙi kenan. Ana ganin cewa ma tunda an yi zargin shi Bazoum kin da cewa da ba shi bane yake iko, tsohon shugaban kasan ne yake iko, hata kai inda shi kankan shehu ya ce ana so a haɗa su ne a gama su, wato kada su fahimci juna. Ai yace ma to waɗanda suke faɗin hakanan kin, to ai za su jima, saboda tsakanin shi da tsohon shugaban ƙasan wato ta ba ta ji kanwa. To amma duka da haka mutane dai suka ci gaba da cewa da Bazoum kin wato baya da yuka baya da nama.
Menene yasa ka faɗa ka, kuma ka bayyana cewa shi shugaba Bazoum mutum ne wanda mutane suke yaba kyawawan halayen shi?
Halin farko na shi na kirki shi ne cewa Bazoum baya sata, wato baya shiga Baitul Mali, baya shiga Baitul Mali ya ɗauki kuɗin jama'a ya je ya rubuci da su kamar yadda wanda ya riga shiga wurin yake yi. Na haƙi na ce wanda ya riga shi ya rubuci da kuɗin jama'a. Na biyu, mutum ne wanda baya da riko, za ka yi faɗa da Bazoum Girsi Alheri Abdu, amma minti biyu ba haka na shi ya manta kun yi faɗa, sai dawo yana wasa da kaima, wato baya da riko. Na uku, halin shi na muhimmanci shi ne cewa mutum ne wanda idan ka ciyo kan shi ka ce mishi wane zo mu yi kaza, aka samu ka ciyo kan shi ya yarda, to kai da ka ce mishi zo mu yi kazan za ka dawo bisa ga abin da kai ka ce aje a yi, shi bai dawo ba, ya fata shi
ya bire.
Kai fa ka ce mishi mu je, to kai da ka ce mishi mu je za ka dawo, amma shi fa ya tafi. To na uku, na hudu, kana da ladabi da biyayya. Wannan ladabi da biyayya da ke gare shi shi yake sa wata rana ma ɗan Niger ba su ganewa, kamar ya ce wannan fari ne kuma ya dawo ya ce wannan baki ne, wato in ya ce fari ne to wani ya gamu da wani wanda shi yana jin kunyar mutunan nan, mutunan ne ya ce mishi abin nan ba fari bane baki ne. Alal misali, a zamanin da aka yi juyin mulki na shekara 1996, a zamanin nan yana minista na harkokin ƙasar waje yana Paris, dai Allah wata da wannan juyin mulki da Janar Ibrahim Ba'ari mai nasara yayi. To daga baya sai tunda hajjaye ma wanda ma ya shiga cikin gwamnatin wannan Ibrahim Ba'ari mai nasara, mutum ne wanda baya da jiyauci. To sai daga baya gashi ciki, to mutane da ba su san abin da yasa aka yi haka, saboda jam'iyya ce ta aika shi a can saboda tsananin ladabi da biyayyar shi, ya yarda ya je shi. To amma waɗannan ababen da na faɗa ne, akwai abu hudu kuma da ya zamanto ba su da kyau a wajen shi. Shi ne na ɗaya, wato bai kama komi da muhimmanci ba, komi yakan ɗaukan shi kamar sama-sama hakan ga. Wato bai kama shi da muhimmanci, yakan maida shi abin wasa. Na biyu shi ne cewa da a gare shi wanda ya hira da shi na ƙarshe shi ne yake da gaskiya. Alal misali, kamar ke in kika je kika hira da shi har ya gamsu da wannan hirar, ba na ce miki ya tafi ba ko, sai dai ke ki dawo. To in ya haɗu da wani can gaba wanda za a gaya mishi da ba haka ba ne, to za a yarda da wancan kin. Na huɗu, na uku filifa shi ne cewa da mutum ne wanda in ya fara magana duka minti biyu ne yake sa abin da yake faɗi. Daga bayan fa abin da za a biyo, to akwai kaɓa sosai a cikin maganganun da yake.
Me yasa ka ce haka?
Madalla, wato idan a gaban shi akwai mutane wanda suke taɓa mai, wannan halin shi ne wanda ni na yarda da hakan, na ga hakan tunda na yi zama tare da shi, na karance shi cikin ɗan lokaci kalilan da na karance shi. Wato mutum ne wanda mutum ya zamanto akwai mutane wanda ke gaba gare shi suna taɓa mishi, to rikici yake. Idan ya rikice, to bai san abin da yake hutawa cikin bakin shi ba, to abin da hutu kuma ya faɗe shi. Na huɗu shi ne cewa ba ya da rikon sirri. Idan ka zo ka gaya ma bazum kacewan bazum wannan abin ga wanda shi, to bai ɗauke shi da muhimmanci ba kamar yadda na faɗi can wajen nan, to sai ya zamanto yana yaɗa shi.
To amma kana ganin
ina zuwa wannan abin ya zamanto kuma asirin ƙasa ma yana iya bai ɗauke shi da muhimmanci ba, sai ya zo kawai yana yaɗa shi ko ina mutane suna shi.
To wato gulman bakin yan siyasar na ashe ba za a yi gaban shi ba kenan, tunda dai in ka faɗa zai gaya ma wanda ka faɗa cewa ga abin da ka faɗa, ba za a yi ta cin diddigen juna ba a gaban shi.
A inda abin baya da muhimmanci shine cewa a wajen sirrin ƙasa yana iya sa sirrin ƙasa in titi, kamar yanzu idan ya zama suka hira da wani shugaban ƙasa can wajen nan, to yakan iya faɗa abin da wancan shugaban ƙasa ya faɗa mishi ko da abin sirri.
To ka ji dalilan da su jami'an sojojin nan da suka juyi suka bayyana na dalilin yin juyin mulkin, ya kake ganin bayanan
wannan? Kowa ya faɗe shi a jamhuriyar Nijar, irin ababen nan da sun faɗi sun kazana nan da yasa su kai wannan juyin mulkin, an faɗe shi sosai. Wato amma ba laihin bazum ba ne, laihin ɗan jam'iyyar shi ne, kuma abu ne wanda suka yi gadon shi tun da tsohon shugaban ƙasa, wato rubda ciki da dukiyar jama'a. Wannan kowa ya san da haka, shi ma kankan shi bazum ai ya taɓa fitowa a ya ce idan aka je aka ɗibi mutum 50 wa'anda ke kurkuku dangane da cewa da sun yi rubuta ciki da jama'a da kayan jama'a ko kuma sun yi arziki ta hanyar da ba haka ba, 40/50 ya ce ɗan jam'iyyar su yanayin cewa da iko na kwarai wannan babu shi, kuma ga yanayin tsaro ya taɓarɓare. Maimakon su tsaya su fuskanci yanayin tsaro a jamhuriyar Nijar, a'a kullum sai suna nan suna takula makwabta tun ba ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso ba, suna cewa wai irin matakin nan da ƙasar Burkina Faso da Mali suke ɗauka wato bai cancanta ba, ba daidai ba ne, suna su nan daidai. Alhali kuma kowace rana da Allah ya yi akwai 'yan Nijar waɗanda ke rasa rayukansu, akwai 'yan Nijar waɗanda ake zuwa amshe ma dukiyarsu, akwai 'yan Nijar waɗanda ake zuwa amshe ma fisashensu, akwai 'yan Nijar da ake ɗora ma jangali, 'yan ta'adda suka ɗora masu jangali suna biya, ga wasu limammai, wasu baruma ko in ce wasu hakimai ana kama su ana yanka su.
To an jima a shirinmu na hantsi za ku ji ci gaban wannan hirar. Yanzu kuma za mu leƙa Najeriya. Kwamitin wucin gadi da majalisar wakilan ƙasar ta naɗa ya fara binciken ma'aikatu da hukumomin gwamnati bayan da aka zarge su da yin almundahanar ɗaukar ma'aikata aiki da kuma karya tsarin biyan albashi na ma'aikata. To sai dai masana harkokin gudanar da mulki na cewa an daɗe ana bincike amma baya tasiri. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Majalisar ta dora wa kwamitin nauyin binciken zargi da ake yi cewa ba abin tsare wajen daukar ma'aikatan gwamnati inda ake ganin akwai zamba, cin hanci da rashawa da kuma cin zarafi ta fannin yin amfani da kuɗi. Shugaban kwamitin wanda ke wakiltar mazabar fancin Kanke Kanam ta jihar Plateau, Yusuf Adamu Gaddi, ya bayyana wa muryar Amurka cewa kwamitin zai aiki tukuru wajen binciken ma'aikatu da hukumomin gwamnati sama da 800.
Abubuwa da yawa muna duba yadda Najeriya ta samu kanta cikin wani yanayi na abin tausayi wurin tallafawa matasa 'ya'yan Najeriya maza da mata wanda ya kamata su samu aikin yi da gwamnati, aikin yi kaman su al'amari da ya shafi aikin gwamnati da kuma wasu ayyukoki. Mutane na kuka wurin sun yi karatu amma yanayin samun aiki kullum a Najeriya dade yawa take masu neman aiki ba raguwa ba. So ina amfanin karatu ya sa wasu 'ya'yan Najeriya suna ga babu amfani ma su je makaranta su yi karatu. To yin hakan ba wai rashin kuɗi ne Najeriya take da shi da ta dace ta dibi ma'aikata ba. Abin shine harkan cin hanci da rashawa da ke cikin hukumomi na ma'aikatoci na Najeriya. Ma'aikata sun kai kusan 800, shine abin da yake damun mutane wurin a dibi aiki. Wani ya ba 'yan uwan shi da matan shi da kannoyin shi bai ba mutane talakawa 'yan Najeriya da ya kamata a basu ba, koda suna da takardun da ya cancanci wannan, wanda ya saba wa dokan Najeriya wurin ganin an daidaita ɗiban aiki tsakanin wannan jiha da wancan, bai kamata koda zai fi a samu yafi na tashin hankali ba.
To sai dai ga masani a tsangayar zamantakewan dan adam da gudanar da mulki, Abubakar Aliyu Umar ya ce dole majalisa ta sauya irin salon bincike da ta dade tana yi.
Ya za a ce wani kwamiti 100 nawa aka kafa tun da lokacin Obasanjo zuwa yau? An kafa kwamitocin nan ba su da iyaka. Rahoton me aka gano, me aka ce ba wanda yake sani, kuma ba ka da daman ka bibiya ka san me wannan rahoton yake ciki. Wanda aka kama da laifi, mutum nawa aka ce an kama da laifi kuma an kai su wurin hukuma an hukunta su? Babu. Saboda haka kawai wannan wata sharholiya ce za a sake yi kamar yadda aka saba, amma ba wani tasiri da wannan kwamiti zai. Ai an dade ana ruwa kasa na shanyewa.
Amma da dan majalisa mai wakiltar Mayama da Koko Bese na jihar Kebbi, Salisu Garba Koko, ya ce wannan bincike abu ne da zai haifar wa kasar da mai ido.
Ko lokacin da gwamnati tana kan mulkinta, wanda kace ana yi wannan bincike lokaci, idan ka samu korafi wasu kai kuka cewa ya kamata a dauki mutanen su, ba kowa ba a jiha, kina wata mata dauki mutum 200 amma sai a ga wata jiha ko mutum guda ba dokar gwamnatin jihar ba. To irin wannan kokokin, ko gwamnatin take mulki tana bisa mulki take mulki, ana bincike a gane wa'annan mutum domin a daidaita juna dan abuwa kasar ta tafi daidai. Shin an yi abin bisa kan ka'ida? An yi daidai? Sannan kowane bangare ya samu wakilci.
Kafin wannan kwamiti ya fara bincike, majalisar ta amince gwamnati ta daga takunkumi da ta dora a fannin daukan kanana da matsakaitan ma'aikata a hukumomi da ma'aikatun gwamnati, saboda a kawo saukin wahalhalu da matasa marasa aikin yi ke sha a kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, wani gungun sojoji sun yi ikirarin hambarar da shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum daga kan mulki a wata sanarwa a gidan talabijin na kasar a jiya Laraba. Kanal Ahmadu Abdulrahman, wanda aka nuna zagaye da wasu sojoji tara, yana karanta sanarwar, ya ce mu dakarun tsaro mun yi matsayar kawo ƙarshen wannan jamhuriya. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta bi sahun shugabannin kasashen Afirka wajen kira da saki Muhammad Bazoum, wanda dakarun tsaronsa suke tsare da shi a fadar shugaban kasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a daren jiya Laraba ya yi kiran da a gaggauta sakin Bazoum, yayin da tun da farko kuma sai da ya wallafa sanarwa da ke yin Allah wadai da wannan al'amari da ke faruwa. Hare-haren bamamai da Rasha ke kaiwa na yin ta'adi sosai a wuraren tarihi da al'adu na Ukraine, da kuma wasu kayan hatsi da kif ke jigilarsu zuwa kasashe masu fama da talauci. A jiya Laraba ne aka bayyana barnar wadda ta yi kamari a yayin wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ba sabon ba a Ukraine. A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana yiwuwar New Zealand da sauran wasu kasashe su shiga cikin yarjejeniyar tsaro ta AUKUS, haɗin gwiwar da kan iya haifar da ɓacin rai ga babbar abokiyar ciniki ta Wellington, wato China.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can anjima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyanna da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu Jona, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.